This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 16 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi farin ciki da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kudancin California a daidai lokacin da ƴan kwana-kwana suke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan gobarar da ya zuwa yanzu ya laƙume ran mutum 25. Sannan dubun dubatan Amurkawa masu amfani da manhajar TikTok sun ce za su sauya sheƙa zuwa wata manhajar sadarwa ta bidiyo mallakin China, Xiaohongshu.
To, kallon labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an sake shiga cece kuce kan zargin shirin ƙara kuɗin mai a Najeriya ko akasin hakan.
Daman masu tunanin cewa wai ana murna cewa wai an rage mai. Da aka rage mai daga nawa? Daga naira 1,300 ko da 200 ko da 150 zuwa naira 1,000 da naira 80 da naira 60 da naira 70. Ni ba ni cikin masu murna cewa wai an rage kuɗin mai. Ni ba ɗauka an rage kuɗin mai ba.
To, kowace dabara ƴan Boko Haram suke yi don samun dabban yara mayakan gobe?
Suka samu mata sai su dinga ba su ciki, in sun yi ciki ta haihu bayan haihuwa wata hudu sai su sake sa ta a ɗauki ciki. To, shi yasa suka samu wajen sai da 60,000.
Kamar kowace safiyar yau Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Inda yau shirin zai dubi fatan iyalan Amurkawa game da gwamnatin Trump mai jiran gado. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Laraba ya yi maraba da sanarwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza wanda zai fara aiki daga ranar Lahadin nan mai zuwa. Guterres ya faɗa wa manema labarai a shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya daga birnin New York cewa jajircewar da suka yi don ganin an samu mafitar diplomasiyya ya yi tasiri ga nasarar da aka cimma. Kirata ga duk bangarorin da yarjejeniyar ta shafa ita ce su tabbatar da sun mutunta duk sharuɗan yarjejeniyar gaba ɗaya. Dama tun farkon lokacin da aka fara rikicin na yi kira da a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu dai burinmu shi ne tabbatar da cewa an sauƙaƙa matsanancin halin wuyar da yakin ya haifar. Firayim Ministan Qatar Muhammad Abdulrahman Al-Thani, wanda ya jagoranci tattaunawar sulhun tare da Amurka da Misra, ya faɗa wa manema labarai a Doha a cewa ɓangaren yarjejeniyar na farko zai ɗau tsawon kwanaki 24. A wannan takin lokacin Hamas za ta sauko mutanen da ta yi garkuwa da su 33 tun bayan harin bazatar da ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban 2023. Ita kuma Isra'ila za ta sako Falasɗinawa da dama da suke tsare a gidajen yari a Isra'ila. Har yanzu gargaɗin yiwuwar fuskantar barazana ya ci gaba da kasancewa a kudancin California a daidai lokacin da sabbin barazanar fuskantar iska mai ƙarfi da ka iya haifar da bazuwar gobarar, yayin da ma'aikatan kwana-kwana suke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan gobarar da ya zuwa yanzu ta laƙume aƙalla ran mutum 25. Sannan wasu 30 kuma suka ɓace a yankin Los Angeles. Gargaɗin ya kunshi bayanai akan fuskantar yanayi mai zafi, ƙarancin danshi da iska mai ƙarfi. Hukumar da ke bibiyar al'amuran yanayi ta ƙasa ta kuma yi jan hankali akan yanayi mai haɗari na musamman da take gargaɗin zai fara daga ƙarfe 3 na yammacin ranar Laraba, inda masu hasashe suka buƙaci mazauna yankin da su kiyaye yadda wutar za ta bazu. A ranar Talata, raguwar ƙarfin iskar da ba a yi tsammani ba ya baiwa ma'aikatan kwana-kwana damar shawo kan wasu gobara a wasu yankuna biyu inda gobarar ta fi kamari da suka hada da yankin Palisades da Eaton. Mamayar Rasha a Ukraine kusan tsawon shekaru uku ya zama wani yakin da aka dade ana gwabzawa, sannan babu wanda za a iya cewa yayi nasara wanda ya zama wajibi a kawo ƙarshen shi. Abinda Sanata Marco Rubio, wanda zababban shugaban Amurka Donald Trump yake so ya nada sakataren gwamnati, ya fada wa manema labarai kenan a zaman da aka yi don tabbatar da shi akan wannan mukami a jiya Laraba. Rubio, wanda ya barranta da tsarin gwamnatin shugaba Biden mai barin gado na rashin azama a siyasance, wanda ya baiwa Kyiv zabi akan yanayin da take so a yi zaman tattaunawar sulhu da Moscow. A halin yanzu dai Amurka da kawayenta na Turai suna ci gaba da baiwa Ukraine tallafin makamai na biliyoyin dala don ta iya kare kanta. Sabanin haka, Rubio ya ce matakin farko da ya kamata a dauka don kawo ƙarshen yakin shine a tsagaita wuta don a dakatar da yakin da galibi aka yi ta gwabzawa a yankin gabashin Ukraine sama da shekara ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu Najeriya, inda aka sake shiga cece kuce kan zargin wasu take-take na shirin ƙara kuɗin man fetur, inda har ake zargin cewa wasu dillalan man fetur sun fara gwada ƙara kuɗin man. Kan haka ne, wakiliyarmu a Abuja Ruqayyah Bashir ta tuntuɓi Alhaji Bashir Salisu Tahir, shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Ipman reshen arewa maso yammacin ƙasar, ta wayar tarho don jin ko shin da gaske ne an fara jaraba ƙara kuɗin man. Sai ya ce,
maganar ƙarin kuɗin mai da ake cewa an yi, babu wani mai gidan mai da ya ƙara kuɗin mai, saboda haka tunda an cire an yi da regulation maganar ƙarin kuɗin mai yanzu babu shi. Abinda kasuwa take kai a haka ake sai da mai, amma duk wannan surutu ne na mutane za a ƙara mai za a yi, wai gaskiya babu wani maganar ƙarin mai.
Amma 'yan Najeriya sun fara kokawa game da ƙarin farashin litar man diesel da kuka yi a 'yan kwanakin nan.
Dama maganar kasuwa idan ta yi sama kaye sama, in ta yi ƙasa kaye ƙasa. To akan haka ake faɗa, ai gatsin da ya dawo har wajen naira 14,13. To amma yanzu ne ya ƙara yin sama saboda diesel din ya yi tsada. Tunda alhamdulillah yanzu ga NNPC tana aiki, refinery dinta tana aiki, na Port Harcourt ga na Wari shi ma yana yi, ga na Dangote shi ma yanzu yana, ai abunan za su yi kasa gaba daya.
Wasu na ganin kamar kun fi karkatar da akalar ku ga wato kamfanin NNPCL, duk da cewa kamfanin man Dangote na samar da isasshen mai mai rahusa.
Ita NNPC ai ta ce uwa ba da mama, da mu da Dangoten duk a kasanta muke, su suke bashi crude oil, mu ma gaba dai wajen su da muke shan mai. To daga baya ya bude nasa muke siya a wajensa, wayansu members din mu kuma shi ya bude kamar outlet din shi kamar MRS yake so da mutane akan 935. To su ma wayannan da suke ba su ma yanzu suna ta refining tunda ya riga su fara aiki, yanzu kayan su su ma yana yin sauki, kuma yana wa 'yan Najeriya albishir mai zai yi ƙasa inda ba sa tunani.
Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan Najeriya ya ce babu wani farin ciki da 'yan ƙasar ke yi game da yadda ake samun sassaucin farashin litar man fetur a ƙasar.
Dama masu tunanin cewa wai ana murna cewa wai an rage mai, da aka rage mai daga nawa? Daga naira 1,300 ko da 200 ko da 150 zuwa naira 1,000 da naira 80 da naira 60 da naira 70. Ni ba ni cikin masu murna cewa wai an rage kuɗin mai, ni ba ɗauka an rage kuɗin mai ba. Saboda ita wannan gwamnatin da ta zo tun daga 2015 zuwa yanzu nawa ta iske man, kuma daga 2015 zuwa yanzu nawa ta kai shi. Kaga ba su yi mutane adalci, babu kuma adalci a cikin hidimarsu. Nawa aka iske wutar lantarki, nawa aka iske buhun shinkafa da buhun masara da kuma sauran abubuwa na kayan masarufi. Kullum abubuwan nan ƙara tashi ziki. Da haka magana wai a ce wai zama a yi murna na cewa wai ana sauke farashi, kawai yaudara kai ne da kuma rashin tunani da kuma rashin fahimtar halin ma da ake ciki.
'Yan ƙasar dai na ci gaba da hankorin ganin matakan da gwamnatin ƙasar za ta samar da zai kawo musu sauƙin rayuwa da janye tallafin man fetur ya jefa su a ciki. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Mutumin da Donald Trump ya zaba a matsayin wanda yake so ya jagoranci hukumar leƙen asirin Amurka na CIA ya ayyana wasu sauye-sauye da zai so ya aiwatar a hukumar. inda ya fada wa mahukunta a majalisar kasar cewa dole ne a ƙara kaimi a bangaren tattara bayanan sirri da tunkarar masu hamayya da Washington. John Ratcliffe, wanda ya taba zama daraktan tattara bayanai na ƙasa a ƙarshen wa'adin Trump na farko, ya fada wa kwamitin tsaro a majalisar dattawan Amurka a zaman da ta yi don tantance shi jiya Laraba cewa yadda hukumar ta CIA mai tattara bayanan sirri akan mutane take gudanar da ayyukanta ya gaza irin azamar da ya dace da ita. Ratcliffe, wanda ya yi alkawarin cewa idan aka tabbatar da shi CIA za ta gudanar da ayyukanta ba tare da nuna son rai ko bambancin siyasa ba, sannan zai dau matakin ladabtarwa akan jami'an hukumar da masu sharhin da suka gaza gudanar da aikinsu da kyau, sannan zai kawar da shirye-shiryen da suke kawar da muhimman manufofin hukumar ta CIA. Yayin da wa'adin da aka iba wa manhajar TikTok na haramcin amfani da ita a Amurka zai cika ranar Lahadi, ko kuma a kakaba mata takunkumi dubun dubatan Amurkawa masu amfani da manhajar ta TikTok sun ce za su koma amfani da wata manhajar sadarwa ta bidiyo mallakin China, Xiaohongshu ko kuma Red Note da Turanci. Wasu sun ce za su sauya shiƙa tare da ayyana kansu da 'yan gudun hijirar TikTok masu neman sabon shiƙa. Wasu kuwa sun ce daina amfani da manhajar na zaman wata zanga-zanga ne akan haramta amfani da manhajar, yayin da ya rage sauran kwanaki biyu kafin wa'adin haramcin ya fara aiki. Masu amfani da manhajar suna fuskantar karuwar rashin tabbas yayin da suke dakon hukuncin kotun kolin Amurka akan ko za ta tabbatar da haramcin. A yanzu rahotannin suna nuni da cewa mai yiwuwa za a rufe TikTok a Amurka har idan kotu ta tabbatar da haramcin.
To, a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda zai sake kai mu Najeriya, inda babban hafsan tsaron kasar Janar Christopher Musa ya bayyana matakai iri-iri da ake ɗaukawa wajen daƙile matsalolin tsaron kasar da kuma wasu ƙalubalen da jami'an tsaro ke fuskanta. Janar Musa ya yi wannan bayanin ne a wata hira da babbar editar sashen Hausa Alheri Grace Abdu, wadda ta fara da tambayarsa yadda aka yi yara ƙanana cikin 'yan Boko Haram da suka miƙa wuya suka kai har wajen sama da 60,000. Sai ya ce,
a da yanda suke in sun kama gari, in sun atakin gari sai su kwashi mazaje tilas su yi joni dinsu. To yanzu tunda ba su yi haka, sai suka samu mata sai su dinga ba su ciki, in sun ciki ta haihu, bayan haihuwa wata hudu sai su sake sa ta dauki ciki. To shi yasa suka samu wajen 60,000 yara a cikin wanda suka miƙa wuya cikin su. To duk abin da ya so mu kuma mun ji daɗin haka, don fitar da waɗannan yara ya fi kyau, domin barin su da tare da waɗannan zama cikin wannan wurin za su zama miyagun mutane fiye da iyayensu. Kisan yara inda suka girma, abinda suka gani shi ne suke koya, sai zama abinda sai suka kaman yanda ya kamata a dinga yi kenan. To kuma abinda ba mu so kenan.
Bisa ga binciken ku, akwai yaran da aka haifa a cikin sansanan 'yan kungiyar Boko Haram din nan da har suka girma suka shiga kungiyar?
Banda su, akwai yara ɗan ƙanana wanda a can aka haife su, banda bancin waɗanda suka kwashe su lokacin suna yara. Akwai waɗanda su yara ne har yanzu, waɗanda aka haife su ne a can.
To akwai kuma waɗanda suke bayyana cewa daga cikin matan nan da 'yan kungiyar Boko Haram ɗin nan suka ɗauka daga gidajensu da ƙarfi da yaji suka mai da su matansu, waɗansu kasancewa sun daɗe da 'yan kungiyar Boko Haram ɗin nan, musamman ma ƙananan yara da 'yan mata da sukan ɗauka, in an kwato su ana so a miƙa su ga iyayensu ko kuma su shiga danginsu, sukan gwammace su zauna da 'yan Boko Haram ɗin nan. Haka ne?
Haka ne. Wani lokaci mun samu waɗansu ɗan sun zo sai to kuma waɗansu don tsoro ne, don tsoron an tsoratar da su sosai-sosai. To yanzu su suna ganin ko ina suka je mun ba tare da waɗancan za a zo a kama su. So abin da ke samu su kuma waɗansu in su kuma sun zo suka dawo gidan cikin gari, mutane ba su karɓan su. Komai za a dinga yi wa ballantanen sun zo da yara, za a dinga yi kiran yaransu yaran Boko Haram, komai za a yi za a ce abin da ku 'yan Boko Haram ne. To kin ga wannan kuma yana kawo wani illa. So yawancinsu sai ka ga sun ce to tun da ba a son su nan, gama sun koma inda suka saba zama. kin ga inda abin damuwan yake kenan. So roƙon da muke ma jama'a kenan an dade su a san cewa ba da yaddan su ne aka kai su aka sa su cikin wannan hali. Ya kamata mutane su rike su a kawo su da kauna so da za su ga cewa gida ya fi can daji.
To waɗannan ƴan kungiyar Boko Haram din nan da akan ce sun miƙa wuya, akwai mutane da dama daga cikin al'umma da suke ganin cewa sun yi ta'asa a wayi gari yau su ce sun fasa bayan sun kakkashe mutane, sun ta da ƙayar baya, sun hana mutane sakat, sai kuma a zo a ce an karɓe su, suna gani ba ya al'umma adalci ba.
Kai yadda ne bayani ya ce ba dukansu ne suke cikin wannan aikin ba. Waɗansu an ƙuntata musu, waɗansu an matsa musu, waɗansu an sa su dole ne suka shiga, in baka shiga ba sai a kashe ka. To ba da yaddan su bane. So in duk wanda suka miƙa wuya abin da muke yi da gwamnati cin Borno za mu zauna sai a tace su a san waye ainihin ƴan ta'addan, waye ne ne aka an matsa musu wanda ba dan su aka dawo da su ba. To dukan su, to su wanda ainihin wanda su aka su ƴan ta'addan ne da aka fi suna su yanda ake handling din su daban ne.
Babban hafsan tsaron Najeriya Christopher Musa a hirarsu da Alheri Grace Abdu za a ji ci gaban hirar a shirye-shiryen mu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kowane yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka bai ba
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiyar yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke son ganin canji a wannan shekara. Sai dai za a bi mu bashin alkawalin da muka yi na tashi a ƙasar kamar yau. A maimakon haka, shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Musa Yahaya da mai ɗakin sa Safiya da ke zaune a Jad, Wisconsin ta nan Amurka, waɗanda suka bayyana fatarsu a matsayin iyali ga gwamnatin shugaba Trump da za a rantsar ranar Litinin idan Allah ya kai mu.
Godiya ga Ubangiji da aka yi zaɓen cikin lafiya ka kammala cikin lafiya. Gaskiya shine jama'a musamman iyali da sauransu suna sun dan fuskanci ƙalubale musamman ta wajen fuskar zamantakewa, ta wajen fuskar samun abin zaman gari kamar kuɗi da sauransu haka. So fata na ga wannan gwamnati da take shigowa shine ta inganta musamman lafiyar jama'a, ta inganta kuma harkar samun aiki, ta inganta kula da dukkan al'umma, amin jama'a cikin al'umma, domin haka ne za a samu cigaba kuma haka ne za a samu zamantakewa wanda ya kamata tsakanin jama'a gabaki daya da kuma al'umma gabaki daya. Fatan mu ne cewa wannan gwamnati mai shigowa za su yi kokari su duba al'amuran da ke damun jama'a musamman ta wajen zamantakewa, ta wajen kula da juna, ta wajen ɗayantuwa a cikin al'umma. Idan za su yi kokari su haka, ina ga zai zama da taimako, zai rage yawan bambance-bambancen ra'ayi da kuma bangarori da ake samu wanda mun ga irin waɗannan lokacin wannan zaɓe. Amma dai godiya ga Ubangiji cewa an yi zaɓe ta cikin lafiya, aka kammala lafiya ba tare da an bigi ko mutum ɗaya ba ko an ji wani ciwo a ciki. Wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce ƙasashen mu na Afirka masu tasowa su koya daga haka. Akwai bambancin ra'ayi amma duk wannan ba zai hana mu tafi tare, mu zauna tare cikin salama da lafiya daga wajen juna ga baki ɗaya ba.
To uwar gida, ke a matsayinki na uwa, uwar gida, ɗaliba, ma'aikaciya, menene kike ganin yake kamar ƙalubale inda za a kwatanta da inda muka fito?
To a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali, gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo, a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki, abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yanda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyalin lahiyarsu. Kamar misali, lokacin da na haifa a wannan ƙasar, na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu. So akwai bambanci sosai, kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan Najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan Najeriya, iyaye da iyali gabaki ɗaya, musamman mata wajen haihuwa da sauransu. So yanzu fannin sabon gwamnati da muke fuskanta, fata na shi ne kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma ɗan makarantu, fata na shi ne za su ci gaba da yin haka, domin suna taimaka sosai. Kuma abinda abubuwan da suke yi abu nagari ne sosai, wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wannan abubuwan da suke yi a nan.
To, doctor, menene kake ji tsakanin waɗanda suka fito ƙasashen waje, musamman ƙasashen nahiyar Afirka, game da wannan gwamnati? Akwai wani abin da suke fargaba, ko kuma akwai wani abin da suke sa zuciyarsu gani da zai taimake su?
Akwai abubuwa da dama. Mutane da yawa, musamman masu tasowa daga ƙasashe kamar na Afirka da sauransu, wannan lokaci mutane na kokonto wace irin alƙibla wannan gwamnati mai shigowa za ta dosa, musamman na barin mutane su shigo ƙasar nan domin karatu, domin aiki da sauransu. So da yake wannan ƙasa ce mai aiki tare da tsari, fatan shi ne cewa wannan gwamnati mai shigowa, irin abinda suka dinga fada kafin zaɓe ba zai zama abinda za a iya gani abin za su yi ba, musamman na wajen rage shigowar mutane ko kuma ɗaurara shigowar jama'a cikin ƙasar nan, ko ma waɗanda ke a ciki. So waɗannan abubuwan na cikin kokoncin da mutane ke yi a kai. Amma dai kamar yadda na faɗa, da yake ƙasa ce mai tsari, komai yana tafiya bisa yadda aka tsara. So fatan shi ne cewa mutane za su samu damar su zo su yi rinki, su samu damar su yi walwala, su samu damar yadda za su taimaka gina wannan ƙasa, da kuma taimakawa wajen iyali da sauran 'yan uwa a wurare daban-daban.
To, Madam Sophia, a fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi, kamar yadda tsarin tarbiyyar ‘ya’ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin?
To, a dai yadda nake gani, gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali. Mu da muka taho daga ƙasashe na Afirka, na san akwai ƙalubale ga tarbiyyar yara a nan ƙasar, amma yawanci dai muna ƙoƙari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida, abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi. So abinda nake gani a nan ƙasar, gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara, kuma da yanda iyali za su zauna cikin kwanciyar rai da lafiya. Mu kuma wanda muka taho daga ƙasashe daban-daban, ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu riƙa tarbiyyantar da yaranmu ba. Suna ƙoƙarin wajen koyon yadda muke a gida, kuma suna yin shi a nan.
To, doctor, inda kuke, menene muhimmi yake sha muku kai, ku da kuke baƙi waɗanda suka fito musamman daga ƙasashen Afirka?
Akwai abubuwa da dama, musamman idan mutum ya tsaya ya duba ya ga dangantaka tsakanin mazauna wannan wuri, ko kuma dangantaka tsakanin waɗanda suka so daga waɗansu wurare zuwa wannan wuri. Yawanci mutane sun duba sun ga, misali kamar harkar tsadar rayuwa, yadda abubuwa suka kasance, akwai yanayi kuma na rashin isasshen aiki da kuma dai sauran abubuwa haka, waɗanda mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa canza ko kuma zaɓa wannan sabon gwamnati zai iya magance waɗannan al'amura da ake fuskanta a wannan yanayi. Duk da yake waɗannan al'amura ba nan ƙasa kaɗai ba ne, akwai su a ko'ina a cikin duniya gabaki ɗaya an fuskanci waɗannan matsaloli na tattalin arziki da sauransu. Amma dai waɗannan na cikin al'amuran da mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa wannan gwamnati mai shigowa wataƙila za ta iya magance waɗannan abubuwa, waɗanda muna gani a nan kuma abubuwa ne da ke aukuwa a kusan ko'ina cikin wannan ƙasa ta Amerika.
To, Madam Sophie, zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanda ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon ƴaƴa a wannan ƙasa?
To, akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afrika mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yanda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yanda aka koya mana tun muna yara. Horon yaro da yanda yara za su girmama na gaba da su. Ko da yake a nan ƙasan ma yara ana koya musu yanda za su girmama na gaba da su, yanda za su girmama iyayensu. Amma dokoki wanda ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida. Yanda ake horon yaro, yanda ake tsawatar ma yaro, ba haka ake yin shi ba a nan. Sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta, wajen bayani da sauransu.
Sai dai kash kin kwaso bayani Madam Sophia, amma lokaci ya yi halin nasa, saboda haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ƙara tsunkuro wannan bayanin. Muna yi wa sabuwar gwamnatin da za ta karɓi mulki mai zuwa a nan Amurka fata alheri. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu sake gayyatar Dr. Musa da iyalinsa domin nazarin jawabin da shugaba Trump zai gabatar bayan ɗaukar rantsuwa da kuma jin tasirinsa ga iyali. Kafin nan, a madadin bakin namu, uwar gida da mai gida Dr. Musa Yahaya da mai ɗakinsa Safiya da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
A gaishe ki da tawagarki, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Ga tashar al'umma majiya mai tushe ba fito ni sashi Hausa na BOE matsayin ya zargi yan bayo.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu.
Ranar Litinin ɗin nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025, za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47.
Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da miƙa mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Laraba ya yi maraba da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza, wanda zai fara aiki daga ranar Lahadi nan mai zuwa. Har yanzu gargaɗin yiwuwar fuskantar barazana na ci gaba da kasancewa a kudancin California a daidai lokacin da sabbin barazanar fuskantar iska mai ƙarfi da ka iya haifar da bazuwar gobarar, yayin da ma'aikatan kwana-kwana suke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan gobarar da ya zuwa yanzu ya laƙuma aƙalla ran mutum 25, sannan wasu 30 kuma suka ɓace a yankin Los Angeles. Mamayar Rasha Ukraine kusan tsawon shekaru uku ya zama wani yakin da aka dade ana yi, sannan babu wanda za a iya cewa ya yi nasara, wanda ya zama wajibi a kawo ƙarshen shi. Abinda Sanata Marco Rubio, wanda zababban shugaban Amurka Donald Trump yake so ya nada sakataren gwamnatin shi, ya faɗa wa manema labarai kenan a zaman da aka yi don tantance shi akan wannan mukami jiya Laraba. A wani labari mai alaka da wannan kuma, mutumin da Donald Trump ya zaba a matsayin wanda yake so ya jagoranci hukumar leƙen asirin Amurka CIA, ya ayyana wasu sauye-sauye da zai so ya aiwatar a hukumar, inda ya faɗa wa mahukunta a majalisar dattawa cewa dole ne a ƙara ƙaimi a ɓangaren tattara bayanan sirri da tunkarar masu hamayya da Washington.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producermu Dadi Balawi, sai kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.